Aro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba irin illa da kuma tasiri da farin hulan da ke tallafawa ƴan ta'addan Boko Haram ke yi a fafatawar da ake yi da ƴan ta'addan a yankin Tafkin Chadi. To madalla, rahotanni da dama daga ƙasashen yankin Tafkin Chadi, inda ake samun wasu fararen hula na tallafawa mayakan Boko Haram da isuwa waje da bayanai ko kuma kayayyaki da sojoji ke kira logistics, wato ire-iren kayayyakin abinci, man fetur da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum. To shin menene illar irin mutanen nan da ke baiwa ƴan ta'addan taimako? Tambayar kenan da nayi wa masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya.
Tambaya da kai ka garba ta kashi biyu. Na farko ka ce menene illa irin waɗannan mutanen da suke ba ƴan ta'adda taimako akan yaƙin suke. To yana da illa sosai, saboda shi mai yaƙi ko ɗan ta'adda ne ko kuma ko su ma sojojin ƙasa, wato kamar sojojin Najeriya, yaƙi ba zai yiwu ba sai suna samun taimako wanda yake kamar nasu abinci, nasu communication ko in ce samun labarai, samun bayanai, da suna samun taimako na kayayyakin tafiya kamar motoci ko babura ko something like that. So kaga duk inda aka ce akwai wani kuma wanda yake taimaka ma ƴan ta'adda, to kaga wannan din baya da kyau, kuma zai abin nan zai shafi aikin da sojoji suke yi. So yana da illa ƙwarai da gaske idan ana samun waɗannan mutane waɗanda yake suna cikin jama'a amma kuma suna ba waɗannan ƴan ta'adda taimako. Kuma illan tana ƙaruwa, saboda su kaga suna kusa da sojojin, suna kusa da jama'a, so sun san irin shirye-shirye da za a yi kuma su je su tsegunta ma wannan mutane.
A ɓangaren ɗaya kuma, su ma dakarun ƙawancen ƙasashen yankin Tafkin Chadin, wato MNJTF, na ci gaba da caccafke irin waɗannan mutane, kamar yadda babban kwamandan mai barin gado Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim ke mana ƙarin bayani.
Kuma maganan masu tallafa musu logistics suppliers, gaskiya sojojin suna ƙoƙari, especially sojojin da ke sector na uku mai headquarter a Mangono, da suke da sojoji ta wajajen Baga, wajajen Damasak, wajajen Gubiyo da sauransu, da kuma sojojin Niger na sector na hudu mai headquarter a Difa, wanda suke da sojoji a Barua da wasu sauran wuraren. Gaskiya ba ƙaramin aiki ake yi ba, kuma ana samun nasara. Mun kama irin wayannan mutanen banzan wanda ba su da kishin ƙasa, suna ɗaukan abubuwa za su kai ma su ƴan ta'adda, abubuwa kamar mai, kamar abinci, kamar magunguna da kuma dai spare parts. Mun kama su wajajen mutane zance sun kai goma sha a sati biyu zuwa ukun da suka wuce. Yanzu suna hannu, kuma muna nan muna bincike.
To shin menene tasirin kakkama irin waɗannan mutane da ke tallafawa ƴan ta'addan? Har ila yau ga masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu.
To tasirin da yake da shi sai mu ce wato abu ne wanda yake yana da tasiri, kuma yana da kyau haka yana faruwa idan su sojojin Tafkin Chadi ko sojojin Najeriya suna samu, suna katse hanyar da ƴan ta'adda suke samun taimako ko bayanai ko abinci ko man fetur, duk da irin waɗannan abubuwa kaga suna taimaka ma su ƴan ta'adda su ci gaba da zama. Dan ba tare da waɗannan abubuwa ba, su ma kamar yadda aka ce jiki da jini, idan ba sa samun abinci ko ba sa samun fetur da za su sa a motocinsu, to kaga irin ƙarfin da za su samu na kai hare-hare yana da kyau.
To shin menene tanaje-tanajen dokar yaƙi a irin wannan yanayi a halin yanzu?
Akwai shari'i. Me shari'i? Ita dokar yaƙi, wanda yake ni abu ne wanda yake nayi nazari a kai, dokar yaƙi ta ba farar hula kariya. In aka ce farar hula, wato shine shi mutumin da baya cikin sojojin ko Tafkin Chadin ko Najeriya, kuma baya cikin Boko Haram. To muddin dai mutum baya cikin waɗannan ɓangarori biyu da suke yaƙi, bai kamata a kai mishi hari ba. Kaga alal misali, farar hula bai kamata sojojin Najeriya su kai mishi hari ba. Su ma ƴan Boko Haram in za su bi dokokin ƙasa da ƙasa, ba za su kai ma hari akan irin waɗannan mutane ba. To amma kuma ita wannan dokan yaƙin, idan kana so ka samu wannan kariyan a ci gaba a matsayinka na farar hula, akwai abubuwan da suke za ka iya yi, akwai abubuwan da ba za ka iya yi ba. Akwai abubuwan da idan ka yi su to wannan kariya da doka ta baka ta tashi su kuma waɗanda suke yaki din za su iya duba cewa wannan aikin da kake yi yana kawo tarraki a wurin su a idan tarraki yana kawo a wurin su za su iya kai ma daukan kamar cewa kai ma abokin gaba ne kuma za su iya daukan mataki a kanka wato kuma a cikin akwai wannan wato magana ce wanda yake tana da sarƙaƙiya saboda ita kuma dokan yakin ta kasa kashi biyu ta kasa a kashi biyu irin ayyukan da faran hula zai iya yi a ce yanzu ya shiga cikin yaki ko bai shiga cikin yaki ba akwai ayyuka na muraran wanda suke kira direct participation wato muraran ya shiga cikin wannan yakin kenan ko bai shiga cikin Boko Haram ba alal misali idan ya je shi kanshi yana kai hari akan sojoji yana runta su ko yana bata musu kayan aiki ko kuma yana tare su in suna son su kai farmaki yana tare su to wannan ko bai ce ya fito ya shiga cikin yan Boko Haram ba wannan dokan yaki ta dauka cewa wannan ya shiga cikin yaki muraran to a cikin wadannan abubuwan da suka mu ayyukan da za a yi shiga aiki muraran har da wannan abubuwan da ka kira wato logistics ka ku taimakawa kamar da su Peter da kuma bada bayanai shi ma wannan doka idan faran hula yayi haka ko bai fito ya ce ya shiga Boko Haram ba to ya shiga cikin yaki muraran to amma kuma akwai abubuwa da faran hula zai yi wanda yake doka bata dauke su cewa ya shiga cikin yaki muraran ba alal misali kaga ga lokacin da za a ce an kama wasu malamai suna ma yan ta'adda addu'a to a gaskiya a dokance shi wannan ba za ka ce mutun ya tsallake wannan layi ya shiga cikin cewa yana taimakawa muraran ba so abubuwa ne dai wanda yake suna da dan wahalan ganewa amma akwai takardu akwai bayanai da yawa wanda International Committee of Direct Corps suka yi cewa menene faran hula zai yi a ce za ya kai mishi yaki don ne kuma dan faran hula ba zai yi ba duka waɗannan a bayyane suke duk inda you know sai dai kuma sai mu ci gaba mu a namu matsayin kwarkashin muna kokarin wayar ma da sojoji kai saboda ba a san a shi yaki ba shi ma yanzu ya zama a yaki yanzu a cikin zamani ne yanzu ya zama kamar shi ma kwalla ne kamar kwallon kafa ne wato akwai dokoki wanda yake ko kana yaki akwai abubuwan da ba za ka yi ba akwai abubuwan da za ka yi har shi ma faran hulan kamar yadda nace akwai abubuwan da ba zai yi ba akwai kuma abubuwan da zai yi wanda akwai kuma wanda in yayi din to shi ma wannan kariya wanda dokan yaki ta kasa da kasa ta bashi wannan kariyan ta kawar so sai mu ce a ci gaba dai da nazari sosai saboda kasan inda wahalan yake shi irin wannan yaki na Boko Haram su ɗan Boko Haram din wani lokaci a cakuɗe suke da jama'a kuma idan aka ce jama'a din kaga su suna da kariya dole a duba alal misali kaman kaga yanzu idan ko mutum ɗan Boko Haram ne doka kuma ba za ta yadda ba cewa alal misali in an san wani ɗan shi ko wani yaron shi a ji a fara mishi in dai ba shi ma wannan ɗan ya girma bane ya ce ya shiga cikin Boko Haram to abubuwan da zan ce ke
masana tsaro a shiyar ta arewa maso gabas irin su Eya Komodo Ahmed Tijjani Babagama mai ritaya ya yi tsokaci mai dangane da muhimmancin baiwa dakaru haɗin kai a yaƙi da ta'addanci da ake a halin yanzu a wannan shiya
dole ne mutane su kula su jajirce sannan a lura da irin abubuwan da ke faruwa a su wannan dakaru na yankin Chadi wannan ya zamanto dole ne su ba da haɗin kai NNA JTF a haɗa kai da su domin a tunkari wannan babban yaki na 'yan ASUWAP da 'yan Boko Haram da kuma sauransu sannan kuma dole ne su wa'annan runduna na yankin Chadi su bi wa'annan mutane da suke ba da taimako ta abinci ta kayan yaki da sufuri wato logistic da sauransu a kan cewa wa'annan mutane su ma afka musu a hana su wannan abu. Na biyu shi ne wannan babban laifi ne ga mutane su ba da goyon baya a wa'annan 'yan Boko Haram da wa'annan 'yan ta'adda saboda haka wannan babban laifi ne kuma duk wanda aka kama shi da wannan laifi ya yi babban laifi ya ci amanan ƙasa kuma ba a kyauta ba saboda haka dole ne su a hukunta su a bisa laifin da suka yi saboda haka haɗin kai ya zamanto dole ne da kuma su wa'annan runduna na yankin tafkin Chadi a yi aiki kafaɗa da kafaɗa domin a yi yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda domin a samu nasara a kansu.
A ɓangare ɗaya kuma mai mazaunan yankin ke cewa Abdulkarim Abbas mazaunin yankin tafkin Chadin ne.
Sun noman da aka yi bana ma ba taɓa irinsa ba yi, ba inda ba zuwa kuma a mota yanzu. Amma ka yi saka tafi wani gari ne daga giwa ka je funtuwa ka je ka dawo lafiya galarinsu. Amma mu daga nan za mu je har Chadi za mu tafi, har Kamaru za mu shiga, har Malbateri za mu tafi mu tsallaka mu shiga Nijar mu je Mali. Mutane suna tafiya. Za na kawo bandan kifi daga Chadi, ka gane, da ba a kawo. Ana kawo daga Gamborun Gala, da ba a kawo. Ana kawo daga Marte, ba a kawo. An yi noman shinkafa ga shinkafa kaca-kaca yanzu. An yi noman hatsi ga hatsi ya sauka. Albasa ga idan kaca-kaca. To me za mu ce?
Daga bisani General Abdul Khalifa Ibrahim ya nemi 'yan ta'addan da ke cikin daji da su miƙa wuya tun da girma da arziki, domin a cewarsa a ƙudurin sojoji shi ne tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba wai kashe mutane ba.
To yanzu dai in ana magana, ya kamata su wannan 'yan ta'addan su san cewa komai yana da lokaci. Yanzu kuma lokaci yayi da za su ce wannan abin ya isa haka su fito. Mun tura maka hotuna, ka ga hotunan mutanen da muka kama, kana ganin su za ka ga wuya, ka ga yunwa, ka ga dai cewa an yaudare su, ba lafiya ba wani abu. Dole sojojin Niger din da sojojin Najeriya sai da suka ba su dan tallafi medical supplies, suka taimaka musu, domin ka ga mutanen nan kaman za su mutu, sun je sun zauna a daji. Ban san ya ake yaudaran su haka su je su ce wai su suna addini. Wannan ba addini bane, wannan yaudara ne.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shi ne wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina da shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.